gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barka da warhaka. Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Mahmud Lalo
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
To Hafiz, kamar kowace ranar Talata, shirin yau da gobe yana magana ne kan ilimi da fasaha, inda a yau ma 16 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu kammala maudu'in mu na makonni biyu da suka gabata akan dawo da darasin tarihi cikin manhajar ilimi na ƙasa. To shin menene muhimmancin ilimin tarihi?
Shi ilimin tarihi sai ki za ka yi abubuwa da yawa. Za ka yi aikin bincike, za ka iya zama consultant na binciken abubuwa fannoni iri-iri, za ka iya harkar mulki. Ba ma'aikatar a Najeriya da ba za ka je kai aiki ba, ko tuni ma'aikata ce.
Haka yake Mahmud, idan masu sauraro ba su manta ba, sati biyu da suka gabata ne muka fara tattaunawa akan wannan maudu'i, musamman ma magana akan muhimmancin shi darasin ilimin tarihi.
To dangane da haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya hada mana rahoto akai, kuma abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya yi mana hira da wani kwararre a fannin tarihi.
To Mahmud, da farko bari mu je ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril domin mu jiyo abin da ya shirya mana.
Shi ma da yake tsokaci game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka, Dr. Bashir Yankuzo, masanin tarihin lissafi da kuma Islama, ya bayyana mani cewa wannan mataki da gwamnatin ta dauka zai taimaka matuƙa gaya domin inganta zamantakewa tsakanin al'ummar Najeriya baki daya. To ya cikakken sunan mallam?
To alhamdulillah, na farko dai duk abin da ya shafi policy, wato tsari da za a tsara don tafiyar da al'umma, da yawa yakan zo ne sanadiyar abin da yake a ƙasa, abin da aka gani a ƙasa. La'alla daga can baya abin da aka gani a ƙasa shine ana iya ɗaukan wannan tarihi a kimsa shi a cikin wani, wato wani bangare na karantawa. Baya an kashe tarihin kwata-kwata bane, amma sai aka cicciusa su a cikin wasu wato kamar abin da ake ce musu subjects haka, kamar civic education. To yanzu dalili ya nuna cewa gwamnati ta lura cewa wannan ba zai gamsar ba ga a ce ɗalibai sun samu fahimtar tarihin nan, in ba an ware shi ya zama yana matsayin kansa bane. Kuma wannan shine gaskiyar magana, domin duk mutumin da bai san cikakken tarihinsa ba, to da wuya ya iya gudanar da wani abin ci gaban sa. Idan muka kalli, akwai National Policy on Education, wato tsarin da a kansa ne ma kansa ilimi gaba ɗaya ɗoro akai. To ya ɗoro akai ne akan, ana magana akan philosophy, wato aqida ta ita kanta Najeriya ne. To idan mutum bai san aqidar da Najeriya ta gino akai ba, su waye suka yi ma fafutuka har ƙasar ta samu ƴancin kanta, sannan ya suka tafiyar da abubuwan yau da kullum da sauransu har zuwa inda yake. To wannan zai iya haifar da matsaloli da yawa. Shi yasa a yanzu ba abin mamaki bane ka samu ɗaliban makarantu da daman gaske ba su san tarihin ƙasar da kyau ba. To shi zai sa in wasu matsaloli sun taso sai su ɗauki abin su wuce gora da iri. Amma wanda suka san tarihinsu, suka san inda suka taso, da yanda ƙasar ta ginu, da yanda ma tarihin duniya yake, da wasu abubuwa da dama, to za ka ga cewa abubuwa za su iya wato ainihin daidaita. Saboda haka wannan tsari ne, gaskiyar magana ne dai a iya fahimta ta da hangena, tsari ne wanda ya dace kwarai. Yaran mu su tashi da fahimtar tarihi sosai, kuma a aje shi a matsayin wato ainihin bangaren karantarwa na musamman, wanda za a mayar da hankali a kai fiye da a ce an cakuɗa shi a cikin wasu harkokin karantarwa da kila ba za a fahimta sosai ba. Inda za ka fahimci muhimmancin tarihi, ta mu a nan jami'a, wanda ga shi jami'ar kimiyya ce, da ko kuma abin da ya shafi kere-kere, akwai wani bangare na karantarwa wanda ni ina karantar da daga cikin abin da ke karantarwa da ake ce ma history and philosophy of science, mathematics and technology, wato tarihi da aqida, wanda ya shafi wato kimiyya da lissafi da kuma kere-kere. A cikin nan mukan koma baya wurin karantar da wannan, ga nuna ma ɗalibai abin da ya shafi tarihin waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin kawo kimiyya da fasaha da sauransu, sannan da irin abubuwan gudunmuwa da wurare daban-daban suka yi. A nan za ka ga yara sai su fahimci cewa ashe kimiyya da fasahar nan ma ba wani abu ne wanda Turawa ne suka mallaka, a wani abu ne da yake gudunmuwa ce ta al'ummu daban-daban. Akwai gudunmuwan Girkawa a ciki, akwai gudunmuwan Indiyawa a ciki, akwai gudunmuwan mutanen China, akwai gudunmuwan musulmi a ciki. To duk muna karantar da waɗannan, kaga ɗalibi sai ya fahimci cewa akwai wani tarihi wanda abinda yake karatu aka yi ya ginu. To ita kanta Najeriya da kuma abinda al'umma suke gina aka yi, idan ɗalibai ba su fahimci wannan tarihin su ba, tarihin ƙasarsu, tarihin abubuwa da dama, to ana iya samun matsaloli daban-daban. Saboda haka ina ganin yunkuri ne mai muhimmancin gaske a ce an samu history, wato tarihi, karantar da ɗalibai kuma su fahimci wannan ƙwarai da gaske.
To a can bayan wato sakamakon dakatar da akwai da wannan darasi da aka yi, an fuskanci matsaloli da ya zamanto kamar faɗace-faɗace tsakanin al'ummomi daban-daban na ƙasar nan, har ma wasu suke danganta wannan rigingimu da rashin sanin tarihi. Ka yadda da wannan hasashe?
Ai ƙwarai, kaga shi yasa na fara ma nuna cewa mutane, yanzu aka ga waɗanda ba ku san inda aka taso ba, to yanzu da wani abu ya tashi kawai sai ya ga sun mai da shi wani abu. Gaskiya ne, yanzu ga wanda ya san tarihin, misali yakin Biafra, ya san tarihin da kyau, ya san me ya haddasa da yakin, ya akai-akai yakin, ya akai aka kammala yakin, ya akai ma aka tsayar da yakin, su waye suka wahala a yakin, su waye suka ci riban yakin, sannan me ya kai har aka ga cewa a dai sulhunta da taho kasa daya. Ga wanda ya san wannan tarihi da faruwan wannan yakin da abin da aka yi a yakin da yanda aka zauna a yakin, to an taso ana maganan irin dawo da wannan abin, za ka ga ya ja hankalin mutane. To amma wasu ba su sani ba. Wanda bai sani ba shi gani ke kawai kamar abun wasa, yana kallon fina-finai, yana ganin da ake wasu abubuwa zai dauka iza iya wannan. Saboda haka in aka ce fitintunun da ke cikin kasan nan, misali akan ko suna ganin araba ƙasa, wasu suna ganin ai waɗancan ma ba ƴan ƙasar bane, waɗansu suna ganin a waɗancan suke kawo matsaloli a ƙasar, to wannan tabbas ba za a iya raba shi da wato alaka da wannan wato ainihin rashin sanin tarihin yanda wato ainihin ƙasar nan ta biyo ba. Kuma yanzu zaka ga matasan da yawanci su ne dai muryar ƙasa din, domin su ne za su faɗi abin da ƙasa ke, ana maganar social media, su ne za su yi ta yaɗa abubuwan da ke faruwa. To in suna sanar da tarihi, to hatta abin da za su yaɗa za su dinga wato ainihin takarun zai akai. Amma ba su san tarihi ba, ba su san inda aka taso ba, to komai na iya faruwa. Saboda haka gaskiya ne wannan yaƙe-yaƙe da tashina da sauransu ba zai rasa alaƙa da wannan ba. In aka kalli yanda wato ainihin mulkin ƙasar nan aka karɓi mulki, da yanda aka yi gwagwarmaya har aka samu wato ainihin wato region daban-daban, nan yanda arewacin Najeriya ta taso da kudancin Najeriya da irin shugabanninsu da abin da suka, tarihi na nuna mana cewa kamar shi Saddauna misali a nan bangaren arewa, ai kaga akwai tarihi, abubuwan da ake nuna cewa an yi kudin a jawo shi ne a gwamnatin tarayya gaba daya, amma sai ya game ya zamana a inda nan gefen nasa yake a wato ainihin arewacin Najeriya, tasirin su zai fi ana gane ta fawa balewa suna can, su kuma yana nan, kaga hangen nesa da tunanin abin nan. To in suna ganin za su fahimci irin wannan tarihin, za ga aishe ba sai mun ta rigima sai na je gwamnatin tarayya ba, a kana iya zama kansala a anguwanka, ka haifar da wani tasiri a anguwanka wanda da za ka je kana minista ba kila ba za ka samu wannan tasirin. Saboda haka gaskiyar magana wato rashin fahimtar tarihi ba zai sa alaka da wato waɗannan tashin-tashina da kuma rashin tsayawa abu a hankali domin wato ainihin samun natija ba.
Duk da wannan kokari da gwamnati ta yi da kuma yadda kuke kallon wannan muhimmancin wannan darasi na tarihi, akwai wanda ke ganin bai da mahimmanci, har ma idan ya kama a karanta a jami'a suna gudun irin karanta wannan kwas ko kuma karatu. Wani shawara gare ka ko sako?
Wato abin da ke kawo mutane su guji kwas a jami'a ko su giji wani karatu a jami'a, yawanci yana da alaka da rashin samun aiki ne. Idan mutum zai je ya karanta abu ya zo bai samu aikin yi ba, ya karanta abu babu wani abin da zai aikata abin da ya karanta, da yawa zai guje shi. Amma idan abin da zai karanta zai ga inda zai aiwatar da shi, zai ga inda za a amfana, zai je ya karatu. Saboda haka yayin da aka haifar da yanayin da waɗanda za su karanta wannan bangare na karatu za su yi aiki kuma za a ga tasirin aikinsu, to kakkai mamaki a ita gudu ana zuwa neman a so a karanta wannan. Saboda haka abin da ke kan gwamnati yawanci kan abin da ya shafi kwasa-kwasai na karatu shine duk kwas ɗin da ake son al'umma ta fuskanta, to a samu ma wannan course din aiki. Shi yasa mun sha magana akan misali a makarantun da aka kashe din nan, su teachers colleges din nan, misali makarantun da ake karantar da malamai wanda za su fahimci karantarwa da yanda za su karantar da abubuwa daban-daban, wannan yakan taimaka a samu malamai ƙwararru. To sai ya zama cewa waɗannan wurare aka nuna ba su da tasiri, to kaga sai kowa ya zama malami, baka samun ƙwararren wanda yake ya taso ta hanyar sanin ya kamata akan karantar wanda abin da ya kamata a karantar. To sai saboda haka abin da ya sa mutane ke gudun in ma a ce karatun history din ne, bai rasa alaka da wannan ina za su yi aiki bayan sun kammala karatu. In akwai inda za su yi aiki bayan sun kammala karatu, na tabbatar maka za a samu jama'a ƙwarai da gaske su je su karanta.
Sau da yawa dai iyaye da su kansu ɗaliban na shakku ko kuma fargaba game da ɗaukar nazari da ya shafi tarihi, ana ganin kwas ne ko kuma manhaja ce da ba za ta haifar wa ɗaliban wani ci gaba a rayuwarsu ba. Kowane shawara Dr. Salahuddin Muhammad zai bayar ga iyaye da kuma ɗalibai ta wannan fuska.
To wannan kuskure ne iyaye suke yi. Wayansu iyaye na gansu na san wani a anguwanmu shi ya ce dole yaron shi zai je ya karanta medicine, aikin likita, yaron kuma bai zai iya ba, so bai da wannan kwalkwalon. Bayan da yana ta matsa ma yaron, in yaron ya kai SS1 SS2 sai a yi demoting din shi, ya kasa zuwa SS3, sai wana wanda ke abokin sai ce a kai abin da kake yi fa kuskure kake yi, wannan yaron ba zai iya wannan karatu ba, ka kai shi technical. Wallahi ya kai shi technical, bayan da yaron ne ya yi shekara daya a technical, duk free da ke gidansu da ba su aiki yaron na ya gyara su. Yanzu da nake gaya maka yaron nan engineer ne, electrical engineer. Ka gani kuskure ne iyaye suke yi. Su dai gaya ma yaran su yi hankali, su duba abin da suke so su yi sai su taimake su. Amma cewa wani dole abin da nake so ka karanta gashi nan. Ni ma na da ita daughter dina da take junior secondary school, tana da kyawa English literature da sauransu. Har na ce mata ina ga zan samu lawyer a gida kenan. Tana zuwa SS1 sai ta canza ta science take yi, yanzu tana jami'a tana karanta biochemistry, kuma ita tace medicine take so. Nace to Allah ya yi ma ko yanzu ma tana expecting admission. To in na tilasta mata cewa ta je ta karanta law, kuma ra'ayinta bai je wajen ba, wahala za ta yi. Wahala za ta yi. Saboda haka ina jan kunnen iyaye na kiransu, don Allah don annabi kada su matsa ma yaransu cewa dole ga abun da ya kamata su yi, su bar yaran hanyar karatu daban ne. In za ka sa yaron ka sana, za ka iya sa shi a kowane sana da kasa kake so, amma maganar karatu fa ba kai za ka yi ma yaro ba, yaro zai yi ma kansa. Saboda haka a bar yara su duba abun da za su iya yi su shiga wannan fannin. Amma saboda dan aboki na ya karanta ya zama doctor ko kuma ya zama lawyer, ni ma yaro na ko yarinya na taje ta wannan bai taso ba. Kowa Allah ya ba kowa hanyar da zai yi, zai ci abincin sa. Saboda haka mu iyaye mu kula da wannan maganan sosai, kuma Allah ya taimake yaran mu dukansu.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da gwamnatin ta dauka zai taimaka wajen dinge barakar da ke tsakanin al'umman Najeriya, walau na bangaranci ko yare ko kuma addini.
Yamma.
Barka jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga hira abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande da Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar daga Jami'ar Yusuf Mai Tamasile a Kano.
Ilimin tarihi abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske idan muka yi la'akari cewa kowanne abu na rayuwa da ya shafi ɗan adam yana da tarihinsa kuma yana cikin tarihi. Duk abin da al'umma take yi, abubuwan da suke samarta, abubuwan da take yi, canje-canje da suke aukuwa cikin al'umma, da yanda take toho, da yanda take canjawa, da yanda take bunƙasa, da yanda ma har ta kawo ta zama yanzu, wannan shi tarihi yake nazari a kai. Kuma su ɗalibai abin da ake koyar musu, wannan abubuwan da suka shafi rayuwa da faruwarta, da canjawarta, da tohonta, da bunƙasarta, da lalurorin da suka same ta, da yanda jama'a suka yi maganin lalurorin nan, su ake koya wa ɗalibai a sakandare da makarantun kanun sakandare da jami'a, da kuma jami'a har ma waɗanda suke yin digiri na gaba da na jami'a. To, ɗaya daga cikin mahimmancin tarihi shi ne yara za su taso da sanin asalinsu da tushensu, za kuma su sami cikakken bayani a kan menene bambancin al'adarsu da tsarin rayuwarsu da yanda suka sami kansu da na wasu, yanda yake kowane yaro zai san tushensa, zai san asalinsa, zai san kuma yaya yanzu ta faru, yaya ta faru. Na biyu, larurori na rayuwa ya aka yi suka kasance suka zama yanda, kuma da can waɗanne matsaloli ne ya aka yi aka yi maganinsu. To, wannan shi ne abu na biyu na mahimmancin tarihi. Abu na uku na mahimmancin tarihi shi ne yaro ma zai san al'adarsa, zai san addininsa, don shi kansa addini tarihi ne, akwai tarihi cikakke a cikinsa. In ka duba duk abubuwan nan da al'umma suke yi, addini ne, noma ne, kira ne, jima ne, mulki ne, da masu kansu makarantun yadda suka taso suke canja da sauransu, duka suna cikin tarihi. Waɗannan abubuwan su ake koyawa ɗalibai a sakandare da kuma gaba da sakandare. To, abu na huɗu shi ne duk wanda zai nazari na tarihi, to yana cikin bincike ko rubutu. Duk wanda zai nazarin tarihi za a ga cewa tarihi koyaushe yana tare da harkokin da suka shafi bincike ko karatu ko rubutu. Za a ga waɗanda suka yi tarihi mutane ne wanda aka san su wajen ƙoƙarin su tabbatar da yanda abubuwa suke, shi ne bincike. Sun san yanda za su je su nemo asalin abu, yaya yake, da dangantakarsa da sauransu da abin nan. Kuma suna koyon yanda ake rubutu. Kuma shi ɗan sakandare abin da ake so shi ne ya yi fito da fikira, ya zama yana da ilimi na nazari na abubuwa, analysis, nazarin abubuwa, da yanda zai rubuta shi, da yanda zai gabatar da shi ga al'umma, yanda yake kuma zai karanta abu ya fahimta. Sannan kuma zai rubutu, zai iya rubuta abin da ya gani ko abin da ya binciko ko abin da yake cikinsa. Saboda haka tarihi koyar da shi a sakandare yana koya yara abubuwa da yawa. Za su san asalinsu, za su san tushensu, za su san isa suka bambanta da wannan kabila ko da wancan harshe ko da wancan addini, za su san tushen addininsu, za su san yanda rayuwarsu ta kasance, za su san me yasa ake wannan tsari na mulki, za su san yaya tattalin arzikin ƙasa ya zamo yanda yake. Za kuma su iya duba wata matsala, su iya binciko ta, kuma su sharhi a kai, kuma za su taso da tunani. Ilimi na tunanin nasu zai ƙaru da yanda za su yi magana, da yanda za su yi rubutu da sauransu.
To, ana iya cewa Farfesa, ita gwamnatin tarayya da ta cire wannan a can kwanakin baya ta fahimci cewar shi ɓangaren tarihi bayi da wani tasiri ne ga ilimin yara, koko tana ganin cewar idan yaro ya karanci tarihi ba zai iya zama wani abu bane shi yasa ta cire shi?
A ni tunanina ba haka bane. Na farko, ba gwamnati za mu ga laifinta ba, illa mutanen da suke gwamnati ne ba su san mahimmancin tarihi ba, waɗanda suka sa aka cire. Ba gwamnati za mu soka ba, waɗanda suka sa aka cire. Na farko, abin da ya dame su ita kanta ma gwamnati shi ne ya za a samu ci gaba. kuma sun fi ganin cewa ci gaba zai fi samuwa idan an koyar da fannoni na ilimin kimiyya da fasaha, science and technology. Hankali tafi ya tafi a nan, ya za a kera kaza, ya za a kafa masana'anta kaza, ya za a kera jirgin sama da motoci da su wannan na'urori da sauransu. To wannan ilimin tasowarsa ce sa wasu suke gani, da kuma su wanda suke wannan ilimin suka zama wasu a gwamnati, shi sa suke ganin cewa duk sauran abubuwa ilimin addini ne, ilimin tarihi ne, ilimin harshe ne, suna ganin ilimin al'ada, suna ganin ba su da wani amfani, kamar ba za su kawo ci gaba ba. Ba sa ganin al'ada a cewa ita ce rushin al'umma, ita ce kuma tushen ci gaba. Wannan kere-kere da abubuwa da suke ganin ƙasashen Turai sun yi fice a cikinsu, suna ganin ilimin da zai kawo wannan shi ne ya kamata a sa a gaba. Shi sa duk suke ganin waɗanda wannan ilimin ba shi da wani amfani, shi sa suka ce a cire tarihi daga wannan manhaja, a canja shi da wasu abubuwa. Kuma tunda ana koyar da wannan ilimi na social studies, kawai a sa wasu abubuwan tarihi a cikin social studies a rinka koyar da shi. To wannan kuskure ne babba, don su ita gwamnati ta sani cewa tushen abubuwa tarihi ne da al'adu shi ne tushe na rayuwa. Kuma al'ada, koyar da al'ada ko tarihi ko abin nan ba yana nufin mutum zai zama kidahuni wanda yake ba shi da tunanin ci gaba ba, ba haka ba ne. In ka duba waɗanda suka yi yaƙi na mulkin kai da rigimin nan na ƙasashen kudancin Afirka, South Africa Liberation Movement ɗin da sauransu, da wanda suka yaƙi mulkin kai ma da sauransu, za a ga waɗanda suke tarihi duk inda kake ganin ana fice wajen kawo canji su ne a gaba. To abu na biyu, watakila akwai lokacin da suka shiga hancin gwamnatoci na soja, za a ga yawancinsu an kakkame su, an ɗaɗɗaure su da sauransu. Za ka ga cewa tun daga sannan ne ma aka fara ja baya daga koyar da ilimin tarihi a makarantu. Za ka ga an ce malaman jami'a suna koyar da abin da ba shi ake biyan su su koyar ba. Ko lokacin da Zaria, malaman Zaria su marigayi da Yusuf Bala Usman su Maduba Tukur da sauransu suka azalzala gwamnatocin soja, musamman wajen kawo canje-canje da suka yi na staff nan da sauransu. To tun daga sannan za ga aka gwamnati ta fara ja da baya daga sa waɗannan abubuwa a gaba, ta sa ilimin kimiyya da fasaha a gaba, amma cire shi daga manhaja ta makarantu ni na ganin laifin wasu ne wanda yake bisan muhimmancinsu ba a gwamnatinsu ne suka yi haka. Sauran wanda suke gwamnati bisan ba su da harka da waɗannan abubuwa, mutane wanda suke ma'aikatan ilimi su ne za a ga laifinsu.
Farfesa, ana iya cewa yanzu akwai waɗansu 'yan Najeriya ko kuma waɗansu fitattu waɗanda suka yi karatu ko kuma suka karanci fannin tarihi kuma suka zo suka zama wani abu a faɗin duniya?
Ga gwamnatin tarihi ai akwai mutane da yawa wanda yake gasunan su Profesa Sule Bello, za ka gani gasunan profesoshi da yawa a jami'o'i, kuma wasu sun yi fice ma a aikin gwamnati. Akwai mutane da yawa za ga sun bi aikin gwamnati sun zama permanent secretary. Shi ilimin tarihi in kai shi za ka iya abubuwa da yawa, za ka iya aikin bincike, za ka iya zama a cikin consultant na binciken abubuwa fannoni iri-iri na rayuwa, za ka iya harkar mulki, za ka iya harkar wajen adana takardu na tarihi ko library wajen ɗakunan karatu. Ba inda ba za ka shiga tsarin mulki da ba ma'aikatar a Najeriya da ba za ka je kai aiki ba, ko ce ma'aikata ce za ka iya zuwa za ka iya aiki na administration a wannan wuri ɗakunan da yawa.
To a takaice, a farfesa ko kuma a gurguje zan ce, farfesa, wani irin kira kake da shi ga matasa musamman don su hazaka ko kuma su tashi tsaye wajen neman ilimi da ya shafi bangaren tarihi?
To ina kiran matasa musamman na nan bangaren na nan nahiya, kar su sake a musu tsakiya ba ruwa. Kana gani da yanda aka taso maganar wannan riga cewa jihohi ba za su ba da gurare a kafa rigage na Fulani ba. Kana gani yanda ake magana cewa ɗan arewa ya yi kaza, ɗan kaza za a danne kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. To idan muka tsaya ba mu bi tarihi ba, za a yi mana tsakiyar da ba ruwa. Da rana ba su misali. A arewacin Najeriya ba inda yake babu Grazer Reserve tun daga wajen 1945. Kuma suna nan akwai taswirarsu da girmansu da faɗinsu da inda suke. Ban san na kudu ba, amma duk arewa ko ina akwai Grazer Reserve. Duk wata jiha da take kar a kafa waɗannan dama ta akwai su. Mutanenmu ne manoma suka cinye su. Kuma da can duk inda Burtali yake misali. Ita ce hanya ta zuwa ta ciniki za a je Gwanja za a je Littafi nan Niger Delta Complex za a tafi Sahara har arewacin Afirka. Ayarinmu da suke zuwa cinikayya duk inda ake ciniki a nahiyar Afirka kafin zuwan Turawa ta wannan Burtalin shi ne haihu. Wannan Burtalin da an cinye shi in ba ka bi tarihi ba ba ka iya fito da wannan ba. Magana Emirates shi ma wanda yanzu an raba Kano kashi-kashi an yi sarakuna in aka bi tarihi duk irin abin biyu yana nan. Ko ne za ka duba tsarin dimokuraɗiyya ɗin nan ɓannar da take yi da menene ko menene da yanda za a sarrafa rayuwa da yanda za a kyautata al'umma da yanda za a rushe rashin gaskiya da sauransu duk wanda ya bi tarihi zai bi wannan zai ga gaskiyar yanda abubuwa suke kuma mutum zai fi kare kansa da addininsa al'adarsa da rayuwarsa a yau. Idan ya bi salsalar tarihi zai ga cewa waɗanda suke maganar cewa islamization da menene da sauransu zai ga cewa sun yi magana ne bisa da jahilci. Daular Sokoto ta fi girman ƙasar Najeriya gaba ɗaya ta fi kusan ɗaya da rabin Najeriya. Emirates 33 take da shi da sauransu. Tsarin mulkin a dubo shi mana tarihi yana nan da sauransu. Saboda haka mu san kanmu in muna son mu san kanmu mu shiga tarihi. In muna son mu raya al'adunmu da addininmu mu daɗa bunƙasa shi mu bi tarihi. In muna son mu kare kanmu daga munafunce na abokan zama mu bi tarihi. In muna son mu haɗa kanmu mu bi tarihi. Shi ne kowa zai san gidansu, shi ne kowa zai san kansa, shi ne kowa zai san me ya kamata ya yi. Tarihi zai nuna mana me ya kamata mu yi yanzu, me ya kamata mu yi nan gaba a tsarin rayuwa. Ko a abubuwan da muke so yi.
To Mahmud Kaji yanda profesa ya yi fashin baki.
Haka dangane da mahimmancin tarihi
ba.
Kaga shi ilimin tarihi na san dai kai ma kai a ko ban sani ba kai a makarantar sakandare.
To ban yi ilimin tarihi ba da yake ka sani bangaren kimiyya na
karatu. Kimiyya haka to lallai ni na yi kuma akwai batutuwa da dama da suka shafi zaka san tarihi kan abin da shafi daulolin kamar irin su daular Kanam, daular Benin, tarihin Hausawa, Yarbawa da dangantakar Hausawa da wasu sarakuna ko dauloli irin su sarki Tsode ana yankin Nufawa kenan a can jihar Niger dake Najeriya. Da yadda musulunci ya shigo Afirka da Najeriya da yadda kiristanci ya shigo Afirka da Najeriya duk wannan batutuwa ne wanda idan aka bar su aka ce an cire wannan darasi ana wa tunanin na ga kaman za a tauyewa ko matasa ko kuma ɗalibai
haƙƙin musamman ƴan baya wanda suke tasowa
abubuwa kenan duk da cewa dai ba a san su fahimtar su da yasa suka ɗauki wannan mataki ba.
To amma Mahmud Naji ya taɓo wasu muhimman abubuwa da ya ce ilimin tarihi suna yi musamman wajen inganta mutane za su san cewa daga ina suka taso sannan zai taimaka wajen su kanshi shi kanshi ilimin da suke yi. Ya kai ga waɗannan abubuwa da izin ya nuna muhimmancin tarihi.
Yau kamar dai da na faɗa ɗin kaga zaka san asalin ka menene tarihin inda wata al'umma ko wani lamari na yaƙi ko wani ci gaba a fannoni da dama ba ma kawai tarihi ba har da fannin kimiyya kamar yadda aka faɗa a cikin bayani da abubuwa da suka shafi kai har wasanni ma na ƙwallon ƙafa akwai tarihi. Cikin za a yi akwai fitaccen ƴan ƙwallo a fannoni daban-daban na wasanni na ƙwallon kwando na ƙwallon ƙafa ƙwallon raga kai shi tarihi ya taɓa komai ba balle.
Sannan Mahmud akwai wani abu da nake so kai mana shari'a kai akan da masu magana na farko da suka yi magana akan shi kansa tarihin ya kamata cewa ko kuma in ce yanda dalibai ya kamata a ba su dama su karanta abin da suke
so. Lallai ni ma hankalina ya karkata ga wannan batu na muhimmancin bari dalibai su ringa zaben abin da suke so, musamman ma iyaye kada su riga cusa ra'ayin cewa sai ayan sun karanci wani fanni na karatu.
To Mahmud
mun gode, daga wannan lokaci
to Mahmud mun gode, masu sauraro muna matukar godiya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗayansa. Mun gode.